sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Madina Dahiru Mai Shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 1 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Niger ta karbi ɗan jihar daga cikin mutanen da sojoji suka kwato daga hannun ɗan Darussalam a jihar Nasarawa. Za kuma a ji wata hira da wasu magabatan arewacin Najeriya kan makomar ƙasar da kuma batun rijistar ƙungiyarsu. To amma kafin nan ga Madina da labaran duniya.
A ƙasar Mexico ana ƙoƙarin kada ƙuri'ar raba gardama kan dokar da za ta tilasta wa tsoffin shugabannin ƙasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa. A yayin wata ganawa da manema labarai, shugaban ƙasar Andres Manuel Lopez Obrador, wanda ya zargi gwamnatin da ya gada da hannu a cin hanci da rashawa, ya ce za a kada ƙuri'ar raba gardama kan wannan dokar a daidai lokacin da za a gudanar da zaɓen 'yan majalisu a watan Yunin shekara mai zuwa. Masu suka sun zarge shugaba Lopez Obrador da zargin tsohon shugabanni, wato tsohon shugabannin ƙasar Enrique Pena Nieto da Felipe Calderon, domin janye hankalin mutane kan irin rawar da gwamnatinsa ta taka kan batun magance rikice-rikice da kuma yaduwar COVID-19 a ƙasar. Ƙasar Trinidad da Tobago ta fara amfani da wani mataki mai tsauri na tilastawa kowa saka takunkumin fuska domin hana yaduwar COVID-19. Daga yanzu duk waɗanda suka ɗara shekaru 8 dole sai sun saka takunkumin fuska idan za su shiga cikin jama'a. Duk waɗanda suka keta wannan dokar to za a ci su tare da $1,000. Idan aka kama mutum sau biyu zai biya $2,000. So uku kuma zai biya $3,000. Prime Minister wato Keith Rowley ya baiwa waɗanda ba za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba shawarar rufawa kansu asiri su saka takunkumin kawai. Rowley ya ce nauyi ya rataya a wuyar kowa wajen kiyaye dukkanin matakai da zummar daƙile yaduwar cutar coronavirus. Ya zuwa yanzu dai ƙasar na da aƙalla mutum 1,700 da ke ɗauke da cutar, yayin da 22 suka rasa rayukansu. An sanda a birnin Portland na jihar Oregon sun ki amincewa da wani shiri na gwamnar jihar ta fitar mai cewa mataimakan 'yan sandan za su dinga sintiri cikin birnin. Hakan dai na zuwa bayan wasu harbe-harbe da aka yi kan wani magoyin bayan shugaba Trump na Amurka. Shawarar da 'yan sandan suka yanke ta janyo cikas ga shirin da gwamna Kate Brown ta fitar domin kawo zaman lafiya a birnin na Portland da ke ƙasar Amurka. Brown, wacce 'yar jam'iyyar Democrat ce, ta fitar da wannan shirin ne bayan da aka harbe Aaron Danielson mai shekaru 37, wato 39, a ranar Asabar, yayin da masu zanga-zangar rajin kare baƙaƙen fata na Black Lives Matter suka yi arangama da magoya bayan shugaba Trump na Amurka. Hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau Talata. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito irin barnar da girgizar ta fara yi. An bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kandagarki, duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba. Tuni girgizar ƙasar ta haifar da hucin girgiza har fiye da dozin guda. Jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargaɗin cewa babu ƙasar da za ta iya ɗauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. A lokacin da yake ganawa da manema labarai ta yanar gizo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dole ƙasashe su mayar da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su buɗe tattalin arzikinsu yayin wannan annobar. Ya ce idan dai ƙasashe sun shawo kan cutar to buɗewa ba zai zama matsala ba, amma a buɗe ba tare da wata takamaimiyar nasara ba to shine zai janyo babban bala'i, in ji Tedros. shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abin da kasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar. A cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu. Fitaccen mawaƙin nan na Amurka Akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na ƙirƙiro wani birnin zamani da zai ci dala biliyan 6 wanda zai rada wa sunansa a Senegal. A ranar Litinin, Akon da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin Mbodinye a kusa da Dakar, babban birnin kasar Senegal. Akon, wanda sunansa na asali shine Alien Tiam, ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban Afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin. Akon, wanda ya tashi a kasar Senegal tare da iyayensa, yana sa ran birnin zai samar wa 'yan Senegal ayyukan yi da dama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, sojojin Najeriya sun tarwatsa kungiyar Darussalam da ke jihar Nasarawa. Don haka, tuni gwamnatin jihar Naija ta karbi ɗan jihar da aka ceto daga wannan kungiyar, Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta karbi wasu mata da yara ƙanana har su 318 daga hannun rundunar sojin Najeriya, da sojojin suka ci iyalai ne na 'yan kungiyar Boko Haram da aka tarwatsa sansaninsu da ake kira Darussalam da ke can cikin yankin ƙaramar hukumar Toto ta jihar Nasarawan Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso da ya karbi waɗannan mutane ya ce duk da yake su ma waɗannan mata abin tsoro ne matuƙa, amma a yanzu haka suna samun wata kulawa ta musamman a wani wuri da aka ajiye su a jihar Niger. Kuma bayan an yi masu binciken kwakwaf za a mika su ga iyalansu.
Da yanzu munzo da sunan yanzu haka suna Niger State, za a ajiye su tukuna, za a fara masu tambayoyi a rubuta suna ai tukuna, kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito, sannan kowa sai a identify waye dangin su a wannan wuraren kanana hukumomi. To wannan yanzu shine za su yi yanzu haka.
A lokacin da na ziyarci wannan sansani da aka tara waɗannan mata da yara ƙananan a cikin wani yanayi na kulawar jami'an tsaro, ga abinda wasu daga cikin matan suka bayyana.
Sunana Rashida Muhammad. Amma iyayena sun zo daga wani kasuwar Garba,
yanzu kasuwar Garba iyayen ki suke. Amma shi mijin nake yanzu kin taɓa ganin shi da wasu abubuwa wanda yake kamar ko makamai da
san mu. Muna zo zaman lafiya a Darussalam har muka je wata lafiya kanan. Ka san mu baki muka daga Tambisa. Saboda gaskiya ne su suka je mana suka gurbata mana.
Ke su suka jamu.
Yawwa.
Kun yi baki da san
mu. To kuma a cikin mu. To a cikin mu duk wanda ya niyyar zai fita daga garin za su kashe shi. To ka isa. To muna cikin talabijin haka. Ta yaya za mu gullo al'amarin mu fita? To Allah ya kawo mana wannan mafita.
Aisha.
Aisha wa?
Aisha haba.
Ke daga wani gari kike ne?
Neja.
To a menene sunan shi mijin naki?
Abubakar.
Yana ina yanzu?
Ban san yadda yake yanzu. Da lokacin da jirgi ya jawo mu shikenan, ne ban san yadda yake yanzu.
Daga cikin wannan adadi na iyalai da gwamnatin jihar Niger ta karba dai 86 mata ne, yayin da 233 yara ne ƙanana, kuma suna cikin wani yanayi na rashin lafiya da kuma ƙarancin abinci. Indai ba a manta ba, a baya ma gwamnatin jihar Niger ƙarƙashin jagorancin Dr. Mu'azu Babangida Aliyu ta taɓa tarwatsa irin wannan gari mai suna Darussalam a yankin ƙaramar hukumar Makwa a shekara ta 2007. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman.
A yanzu haka dai jihohin arewacin Najeriya da dama na fuskantar matsalar ambaliyar ruwa da ke yin awan gaba da dubban gonakin shinkafa. Dama dai hukumar kula da hasashen yanayi ta Najeriya ta yi gargadin cewa a bana za a samu wannan matsala ta ambaliyar ruwan a jihohi da dama na Najeriya, a ciki har da jihohin Niger, Kogi, Kwara, Kebbi da ma jihar Benue, da dukkaninsu suna gabar kogin Kwara ne. A nan jihar Niger a yanzu haka ɗaruruwa ko kuma dubban gonakin shinkafa ne ambaliyar ruwan ta yi awan gaba da su a ƙananan hukumomin Agwara da kuma Barugu da ke kusa da madatsar ruwa ta Kayinji. Alhaji Abdulrauf Amawo da ke zaune a garin Agwara ya ce ambaliyar ta yi awan gaba da gonakinsu na shinkafa, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani.
Gaskiya tsadillahi ruwa ya haɗe mana kwana ga gonakin shinkafa sosai. Na farko in ka zo Rufiya inda ake samun shinkafa wajen leda 1000 rana guda gaba ɗaya ruwa ya mamaye shi. Leda guda ba ta ciki ba. Wasu shinkafa kuma sai da suka taso suna fatan za a yanke su kamar gari ya waye. An yi gayya da ni a je a yanka, ana yanka ana tarawa ruwa ya kai zai kwashi. In ka zo yanki kwakwali shi kuma haka ruwa ya bi ya kwashe su gaba ɗaya. Shi wannan ba mu ce ga adadin iyakan ledodi da ake samu duk shekara. Sai ka dawo kuma buka 1000 a bayan local government yake.
Na'am.
Shi ma haka ruwa ya kwashe su. In ka zo tun ga magaji shi ma haka ruwa ya musu banna na gonaki. Yanzu ma ruwan batun ma shiga gidaje yake yi yanzu.
A yanzu haka?
A yanzu haka. Wasu ma suna kwashe ruwa ne wurin kwanan su suna zubar da ruwa a cikin gidaje.
Yanzu ina magana da kai da misalin 11 na ranar Talata din nan yau. Har yanzu akwai ruwan kwance bai wuce ba koko ya danyi sauki?
Wara na ruwa kwance.
Ruwan sama ne aka yi koko dai ruwan da ya malalo daga shiyoyin jihar Kebbi ne ya zo ya
ma? Ruwan da ya zo daga jihar Kebbi na Kwara.
Na'am.
Shi ne mamaye mana shinkafa.
To wannan al'amari dai ya sa dubban manoman shinkafar a jihar Kebbi sun tafka asara, kamar yadda abokin aiki na mai kula da jihohin Kebbi da Sokoto Muhammad Nasir ya yi min ƙarin bayani.
Shekaru da dama ba su ga ambaliyar ruwa da ta kawo asara a yan abinci ba irin wannan shekara. Sannan wannan ambaliyar ruwan ta fara ne sanadiyar ruwan sama da ake tafkawa kama da bakin Kwarya tsawon kwana uku, kama daga Juma'a da ta gabata zuwa can satin Asabar har Lahadi ana ruwa. Sannan kuma duka gwalaben da an yankin duka sun ciko da yawa da suka malala cikin gonaki. In gaya maka da bakin Auki wanda ke makwabtaka da Silami ta Sokoto, abin da ya dangane kai ga jihar Bakudu gaba ɗaya duk abincin da aka noma wannan wurin an yi hasarar shi. Za ka ga gonar mutum ko fadama wanda ke noma buhu 100 yanzu ko tiya guda bai iya ɗiba na shinkafa a wannan gona ɗin. Sannan ba shinkafa ɗaya ba, jero, dawa, duk kayan da aka dasa aka shuka wanda za a ci moriyar su a wannan shekara gaba ɗaya ambaliya ta lalata su. Daga baya ga wannan asarar abinci ɗin, ƙauyuka da dama ambaliya ta tashe su duk da sun tashi sun koma wani wuri domin su samu tsugunni. An gaya mata saboda tsananin abin har shi kanshi gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya kashe don aikin da yake yi Asabar da Lahadi babu aikin da ya kama yan baran gadin ƙauyukan da ambaliya ta shafa ba. Yana zuwa kina ba jama'a haƙuri, nuna musu cewa abu ne wanda Allah ya kawo. A yi hankuri a yi ƙarfin ba da haɗin kai ga abin da magabata ke gaya musu domin a samu asira sannan kuma yanzu ruwan sun wuce a san yadda za a yi a mai da su wuraren su.
To an taɓa samun irin wannan ambaliyar ruwa a musamman a yanayin yanki kamar yadda muke samu ta ɓangaren Ingaski da Wara da ma Kayinji ta jihar Niger, duk matsalolin guda ne, amma an taɓa samun irin wannan?
To gaskiya ga wanda manoma suka faɗa tun shekara ta 2010 da aka samu ambaliya a Sokoto Axis gabaɗaya wanda ya shafi Sokoto Kebbi, ba a sake samun ambaliya ba irin wannan shekara.
An rasa mutane kuwa?
Jiya cikin dare shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kebbi Alhaji Sani Dododo ya kira ni misalin ƙarfe 1 na dare yake gaya min cewa sun samu rahoto cewa an samu jirgin ruwa ya rutse da mutane 10 mata. Mutum gudu sun mutu kai tsaye kuma wannan rucewar jirgin asu ya samu ne sanadiyar mahaɗar ruwa da ruwan ambaliya da inda ruwan gulli ke tuwa.
Alhaji Hassan Shiroro ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya, wanda ya ce a yanzu haka ma suna can a yankunan da aka yi wannan ambaliyar ruwa domin duba irin asarar da aka tafka.
Kayince inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Domin ni da kaina na ga zan ma ido da yan ambaliyar ruwan nan duk yanda ake fadi sai dai ka ga zan ma idon ka. Kun jajanta ma gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin jihar Naija akan wannan ambaliyar ruwan da aka yi. Mun shiga cikin fadaman nan mun je mun diba duk inda ka sani sai inda idon ka ya tsaya akan wannan ambaliyar ruwan. Don kai dai muna neman taimako a gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi irin taimakon da suke yi a bangaren noma domin su diba irin yanda asaran da manoman mu suka yi bana. Idan ka diba daga hanyar Sokoto har ya zo nan Argungu ya zo birnin Kebbi ya wuce Gonza shine har ka je wajen Bakodo har ya shiga cikin jihar Niger wannan ambaliyar ruwan nan ya share gwamnatin shigawa mutane. Wanda ya shi da muke roƙo ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su diba irin yanda manoman nan suke.
Yanzu kuna alaƙadin yawan gwamnatin shigafa da ruwa ya wuce da su musamman Niger da Kebbi din.
Wanda ya zai bai girguwa domin duk abin da aka gaya maka sai in abin da ka ga nan maridon ka.
Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun ce suna ƙoƙarin wayar da kan al'ummominsu musamman mazauna kusa da kogunan kwaran. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Naija.
Na farko dai abin da muke gaya musu muna neman muna duba wanda suke a matsugunan ruwa wanda idan ruwan ya zo ba mu da option dole a kwashe su a kai su wani wuri na wucin gadi. Muna nan muna duba sannan waɗanda suke da gonaki muna ba su shawaran kaurace ma waɗannan wurare don ka san irin wannan abin yakan zo ne ba da wani notice ba don sashen ruwan da ake yi kamar ta wajen Niger haka magudanan ruwan su da dam-dam da suke da shi sun riga sun ɗebi ruwa wanda yake nasa hasashe yana kokarin ya wuce kima wanda yake dole za su sake shi. To kaga mu a nan ƙasa ko an yi ruwan ko ba a yi ruwa ba idan an riga an sake wa'incan abin nan din dole ne zai gangaro zuwa nan. So kaga kuma irin wannan ruwa ba wanda zaka ce an yi hadari bane yana zuwa ko kuma kana kallon shi. So dole ne muke ba mutane shawara a kauce tunda ga kididdigan alƙaluma da aka bayar. So dole mu yi kokarin ganin an kauce ma fada wa cikin hatsari.
Masu nazarin al'amura dai sun yi gargaɗin cewa ambaliyar ruwan za ta iya yin tasiri wajen kawo ƙarancin shinkafa a Najeriya, al'amarin da zai sa farashin ta yayi tashin gwauran zabo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kwanaki uku kenan da soma wasan tseren keken Tour de France na kasar Faransa, gasa mafi girma ta tseren keke ta duniya, inda a bana shine karo na 107 ana gudanar da wannan gasar. Wasan ya kamata ya soma tun ranar 27 ga watan Yuli da ya gabata zuwa ranar 19 ga watan Yuli shekara 2020 da muke ciki, amma aka rage saboda cutar lumfashi ta coronavirus. Wasan na bana ya soma tun ranar 29 ga watan jiya na Agusta zuwa ranar 20 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu wasan zai kare, inda aka tashi daga birnin Nice na kasar Faransa kuma za a tsaya ne a Paris a ranar 20 ga watan Satumba. Yan wasan da suka shiga wannan gasar za su yi tsere ne har na kilomita 3,470, inda halin yanzu na harko shine Julien Alaphilippe dan kasar Faransa, na biyu kuma Adam Tayes dan kasar Britaniya ko Ingila, na uku shine Marc Hirschi dan kasar Switzerland ko Swiss, na hudu shine Tadej Pogacar dan kasar Slovenia ko Sloveni, na biyar shine David Formalo dan kasar Italia ko Italy. A kan hannu yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a wasan kwallon hannu na US Open na wannan shekara ta 2020, sai dai a wannan shekara ta bana za a gudanar da wasan ne da masu jagorantar yan wasar saboda allubar cutar coronavirus da ta hana a gayyato yan kallo a wurin wasannin, inda Djokovic ce yanzu haka ɗan lailaye Dumur ɗan ƙasar Ukraine da ci 6-1, 6-1 sai kuma ɗan ƙasar Afrika ta Kudu Loloyi da Harris wanda ya kakkaɓe ɗan ƙasar Italiya Marco Cecchinato da ci 6-4, 7-5. Shi ko ɗan ƙasar Jamus Struff ya lakkaɗe Martinez Portero ɗan ƙasar Spain da ci 6-7, 7-4. A ɓangaren mata kuma wadda ke rike da kambe na matsayi na 1 a duniya cewa da 'yar ƙasar Japan Naomi Osaka tawa takwaranta 'yar ƙasar Japan Gwam ci 6-2, 5-7. In muka dawo a fannin wasannin ƙwallon ƙafa, yanzu haka dai ɗan ƙasar Brazil ɗin nan da ke buga ma club ɗin PSG na ƙasar Faransa Neymar a jiya ne ya bada sanarwar cewa baya da niyyar ficewa daga club ɗin na Paris Saint-Germain. Haka zalika yana cikin buƙatar ci gaba da buga ma wannan ƙungiyar ta Paris Saint-Germain ƙwallon ƙafa a wannan shekara. Shi dai Neymar kontraginsa da Paris Saint-Germain yana da sauran kusan shekaru 2 a nan gaba, kuma ya ce yana ta mahor ya sake kai ga wasan ƙarshe na club na ƙasashen Turai a kakar da za a shiga ta 2020-2021 na wasannin ƙwallon ƙafa na club ɗin da suka kasance zakaru a nahiyar Turai Champions League na wannan shekara. Abin ƙarin bayan da Neymar da club ɗinsa na PSG sun shaka shi ne ɗaya da banza a bana a wasan ƙarshe ko final na Champions League na nahiyar Turai gaban Bayern Munich ta ƙasar Jamus. Wannan fitowar da shi Neymar ɗin ya yi za ta kawo ƙarshen dukkan wani raɗi-raɗi da wata jita-jita game da cewa yana da buƙatar ficewa daga club ɗin na Paris Saint-Germain zuwa club ɗin Barca ko wani club daban. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau Talata. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito irin ɓannar da girgizar ta fara yi. An bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kandagarki, duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba. Tuni girgizar ƙasar ta haifar da hucin girgizar har fiye da dozin guda. Jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargaɗin cewa babu ƙasar da za ta iya ɗauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. A lokacin da yake ganawa da manema labarai ta yanar gizo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dole ƙasashe su mayar da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su buɗe tattalin arzikinsu yayin wannan annobar. Ya ce idan dai ƙasashe sun shawo kan cutar, to buɗewa ba zai zama matsala ba, amma a buɗe ba tare da wata takamaimiyar nasara ba, to shi ne zai janyo babban bala'i, in ji Tedros. Shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abin da ƙasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar. A cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu. Fitaccen mawaƙin nan na Amurka Akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na ƙirƙiro wani birnin zamani da zai ci $6 billion wanda zai rada wa sunansa a Senegal. A ranar Litinin, Akon da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin Mbodinye a kusa da Dakar, babban birnin kasar Senegal. Akon, wanda sunansa na asali shine Alioune Thiam, ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban Afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin. Akon, wanda ya tashi a kasar Senegal tare da iyayensa, yana sa ran birnin zai samar wa 'yan Senegal ayyukan yi da dama.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Madina Dahir Mai Shanu da ta taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shirin. da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Ubana jayya haife ni be kula da ni ba be bari na ji dadi ba ubanna za yaro zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji gangan jiki ya tsira.